ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلا شيء من البركة أولا ينبتي نرانا لجنن yau shida ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1434, wanda kuma yazo daidai da 15 ga watan 7 miladiya ta 2013, a wannan masallaci mai albarka, masallacin Gwallaga a nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul Nahl, kafin mu je ga karatun ayoyin da zamu fassara a wannan zama da ikon Allah, zamu karanta kadan daga cikin tambayoyin da muka samu. Wannan yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, yace menene ingancin hadisin da yake bayani akan sababin saukar wannan ayar, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, cewa hadisin Imam Ahmad ne ya ruwaito shi daga Abdullahi dan Abbas, hadisin Uthman ibn Maz'un. Hadisin yana cikin Musnad na Imam Ahmad, kamar yadda ya fada, kuma Imam Ahmad ya ruwaito shi ta hanyar Abdul Hamid ibn Bahran, shi kuma daga Shahr ibn Haushab, daga Abdullahi dan Abbas, cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune, sai Uthman ibn Maz'un ya zo wucewa ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam burbushi, sai Annabi ya kirawo shi ya ce zo ya zauna kusa da shi. Sai zo ya zauna, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskance shi da fuskarsa. Can sai Uthman sai ya ga Annabi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya daga kansa sama, sannan ya yi wo kasa da ganinsa, sannan ya yi dama da ganinsa, sannan ya juya masa baya, ya juya ya koma damansa, sai kuma ya ga yana kada kai kamar wanda ake gaya masa wata magana, yana nuna cewa ya fahimce ta. To daga baya kuma sai ya ga ya daga kansa sama, sannan ya dawo da kansa, ya dawo da ganinsa kasa, sannan ya dawo ya ci gaba da wato fuskantar shi Uthman ibn Maz'un. Shine sai shi Uthman yake cewa Rasulullah, na ga kai wani abu wanda ban taba ga kai irinsa ba sai yau, ka daga kanka ka kalli sama, kuma kayo kasa da ganinka, sannan kayi dama da shi, sannan kuma kana kada kai kamar wanda ake gaya ma wata magana, kana nuna cewa ka fahimce ta, sannan kuma daga ka juyo mu. To shine yake ce masa manzon Allah ne ya zo mu, yace manzon Allah yace eh, yace me ya zo maka da shi, me ya fada maka? Yace ya zo min da fadar Allah ta'ala, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sai Uthman ibn Maz'un yake cewa daga wannan lokacin sai na ƙara jin yaqini, wato a zuciyata dangane da musulunci, kuma na ƙara son manzo sallallahu alaihi wa sallam. Wannan hadisi wasu malamai suna rawar da shi saboda Shahr ibn Haushab da ya zo a cikin isnadin sa cewa mai rauni ne, wanda ya sa ban ambace shi ba, kuma baya nuna sababin nuzul, domin sababin nuzul shi ne a ce saboda kaza aya kaza ta sauka. Wannan dai aya ta sauka shi yana gurin shi kenan kinsa, amma cewa saboda wannan ta sauka a hadisin ba haka yake nuna ba. Ibn Kathir ya kawo shi, kuma ya ce isnadin sa mai kyau ne, yana da ƙarfi, ce isnaduhu hasanun jayyid, wanda ko ni a gurina isnadin sa ba laifi, saboda ruwayar Shahr ibn Haushab na farko, magana akan Shahr ibn Haushab, galibi hadisansa hasan ne, sai dai idan ya saba ma wasu. Wannan kuma hadisi ne da ba wanda ya tarayya akan sa a cikinsa. sannan kuma ruwayar Abdul Hamid ibn Bahram ruwaya ce ta musamman saboda haka wannan hadisi ba za a ce da shi hadisi da'ifi ba duk da wasu sun raunana shi to amma ba shi ne sababin nuzulin aya ba ba shi ne sababin saukar ta ba illa iyaka dai yana tana nuna mana yadda shi Uthman ibn Maz'ur radiyallahu ta'ala anhu ya kara sha'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara sha'awar musulunci yayin da yaji wannan ayar wacce muka ce aya ce da ta kunshi dukkan wani abu mai kyau sai kuma hana dukkan wani abu mara kyau wannan kuma yana cewa idan mutum wato hadisin da yake yake cewa idan mutum yana sahur aka kira sallah to ya karasa sahur din to shi abinda yake tambaya menene ingancin wannan hadisi kuma ina za a samu hadisin kuma ya za a hada shi da fadar Allah ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr wannan hadisi ne tabbatacce Imam Ahmad ya rawaito shi Ibn Jarir al-Tabari shi ma ya fitar da shi a cikin tafsirin sa a kashin tafsirin wannan ayar wa kulu washrabu a cikin suratul baqara hadisi ne tabbatacce hadisin yana cewa idan aka idan sami ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatahu idan dayan ku yaji kiran sallah na asubahi kiran sallah na huduwar al-fajr kamar da ruwaya take cewa wa kana yu'adhdhinu idza badagha al-fajr haka yake a cikin tafsirin Ibn Jarir al-Tabari yana kiran sallah idan asuba wato al-fajr yake to annabi yace idan dayan ku yaji yana ya rike abincinsa kwaryarsa ta abinci kabakinsa sai yaji an kira sallah annabi yace fala yad'u kada ya aje wannan kabaki kada ya daina abin da yake yi hatta ya yaqdi hajatahu sai ya gama biyan bukatarsa wannan hadisi ne tabbatacce a karshe a cikin Ibn Jarir al-Tabari Hisham ibn Urwa yake cewa kana abi yusli bi hadha mahaifina yana fitowa da wannan sannan ya kawo ruwayar Umar da tana cikin sunan Ibn Maja kuma hadisi ne hasan sayyidina Umar yana sahur sai aka idama sai yake cewa ya Rasulullah in gama annabi ya ce gama shan abin da kake sha a ashrabu ya Rasulullah kala ishrab wala ikama ba ma kiran sallah ba so wannan ruwayoyi suna nan da yawa wannan kadan ne idan mutum ya duba Fathul Bari idan mutum ya duba Fathul Bari ko ya duba Irwaul Dalil na Sheikh Nasiruddin Albani zai ga ruwayoyi da yawa daga sahabbai wadanda sun yi irin wannan kuma shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko ruwaya har ila yau Bilal ya zo yake gaya masa cewa lokacin sallah yayi lokacin ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahur annabi ya ce zo mai sahur da kuma zo suka yi sahur a lokacin saboda haka wannan yana tafiya daidai da abinda ayoyin Ramadan da suka nuna na cewa Ubangiji ta'ala ba ya faranta Ramadan ba dan wahalar a jiga ta mutane cikin siyakin ayoyin Ramadan Ubangiji ta'ala ثم من شهد منكم الشهر فلينصب ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر سيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وبنجي سوقي yake nufi da ku ba tsanani ba ba fanantawa ba sauraka ba daidai bane a rika cewa mutane su kame su dakata da yin sahur tun kafin ma lokacin da minti 5 ko minti 10 wala ba shi da asali abin da yake da asali shi ne kai sahur in ka makara shi kenan kafura in ka fara sahur baka gama ba ka kira sallah ka kara shi wannan ita ce sunna ta baiki sallallahu alaihi wasallam at-tabayyun anan ba ta kai har sai al-fajr ya ce to ba hatta ya tabayyana shi yasa yazo a cikin sunan Ad-Darqutni sayyidina Abdullahi dan Umar yazo zai sha ruwa a rijiya sai yake tambayar wani da yake suke tare yace al-fajr ya keto sai yace eh sai ya tambaye daya kuma yace alfijir ya fito sai yace a'a sai yace to a bani ruwan isha saboda anan babu tabayyur ka su kan suna saba to aka ta ya tabayyana lahu khalqal abyad min khalqal asfar min al-kadir saboda haka wancan hadisi yana fassara ayar saboda babu cin karo Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake bayani abinda yake cin alqur'ani duk abinda alqur'ani yazo da shi to Annabi shi yake bayani da aikin sa da maganar sa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun kuma wannan ita ce fatawar da dama daga cikin sahabbai kamar yadda muka fada da kuma tabi'ai kamar Urwa ibn Zubair yana daga cikin al-fuqaha as-sab'a fuqahu al-Madina as-sab'a kuma an kamar yadda yazo a cikin tafsirin Ibn Jarir Tabari da isnadi ala shart Muslim yake cewa babana da wannan yake fatawa saboda haka manyan tabi'ai da wannan suke fatawa saboda haka ba wata matsala nan shi yasa wasu suka kira wannan ayarwar wato dakata na sahur da minti 15 ko da minti 10 suka ambace shi cikin bid'o'i na Ramadan kada su bi bid'o'i na Ramadan Sheikh Nasiruddin Albani a cikin Tamamul Binna ya ambace shi haka a to an ji sauki ko wannan wanda yake cewa mutumin da yake aikata alfasha a bayyane kamar shan giya zina ko caca kuma baya sallah mutanen unguwarsu ko garinsu da malamai sun tafadakar da shi amma yake dainawa har Allah ya karbi ransa to tambaya anan yake cewa ya halatta a yi masa sallah idan kuma wasu za a ba kuɗi dan su binne shigawarsa a makabarta to za su binne shi a makabartar musulmi to na farko babban magana da take a cikin wannan tambayar shi ne baya sallah wannan yake ce babban magana kamar rashin yin sallah da yawa daga cikin malamai sun lissafta shi cikin kafirci bainar rajuli wa bainar shirki wa kufri tarku salah abinda ke tsakanin mutum da kafirci shine bar sallah in tabu wa aqamu salata wa atu zakat wa ikhwanukum fi din in sun tuba suka tsayar da sallah suka ba da zakatu ƴan uwan ku ne a addini da kake nan idan suka ki ɗaya daga cikin waɗannan to sun zama ba ƴan uwan ku a addini ba wato addinin ku daban nasu daban mutum barin sallah mutum ya bar sallah a rayuwarsa baya yi gaba daya baya sallah babu shakka wannan zai wahala a ce musulmi ne sai musulmi ne to za a same shi yana sallah ko da ko yana yin wasu abubuwa na laifin buka ma za a same shi yana sallah to rashin sallar sa wannan yake ce babban magana in har ya tabbata yadda ya faɗa to ya kamata a kaurace ma yi masa sallah kuma da bai yi wa Allah sujjada ba bai yi wa Allah sallah ba shi kuma ta yaya bayan rasulunsa za a yi masa sallah sallah addu'a ce ake yi wa mamaci shi kuma bai cancance ta ba wannan kuma abin da ya shi a makabartar musulmi wannan wani abu ne da baka da iko a kansa in danginsa suka ce za su binne shi a makabartar da za ka yi saboda haka sai ka hakura wannan yana cewa manzo Allah ya faɗa a cikin wani hadisi cewa akwai mutane 70,000 da za su shiga aljanna shi 70 yace 70 mutane 70,000 da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba to shi tambayar sa anan yaya laifuffukan da ke tsakaninsu da mutane wato sun yi wa wasu mutane wani abu ko sun ci sun taɓa kayan jama'a ko sun ci dukiyarsu kuma an ce ba za a yi musu hisabi ba tsarin ba matsala na farko a duk mutumin da zai taka wannan matsayi zai wahala ka same shi ba cuci kuma ka kawo cewa mutum ya kai wannan matsayi la yastarquna wala yatatayyaruna wala yastarquna wala yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun ba sa neman a yi musu tofi ba sa canfi ba sa lalas ga Allah kadai suke dogara to wanda zai dogara ga Allah kadai ko ya cuto su har ya cinye dukiyar wasu har ya zalunto su har ya yi sama da fadi da kare musu wannan zai wahala a yi tunanin za ta yi in har zai yi wannan to da wuya kuma ka same shi ya kai wannan matsayi shi ya sa ba kowa ne ya samu wannan yake samu wannan matsayin ba 70,000 za su shiga aljanna ba tare da an yi musu bincike ba a kaddara akwai wani abu da ya shiga tsakaninsu da mutane ko sun yi ma wani mutum wani abu ba su san sun yi masa ba ko sun yi masa kuskure dan adam to ubangiji ta'ala zai tahallul tsakaninsu da zai warware musu wannan matsalar tsakaninsu da mutanen ubangiji zai yarda da abokan husumansu ta hanyar ya ba su abin da za su yarda za su hakura ubangiji zai yi wannan saboda haka ba matsala a cikin wannan to ga lokaci yayi kuma ga tambayoyi sai dai a hakura sai kuma gobe insha Allah bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
ubangiji ya ci gaba da cewa wala tattakhizu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha kuma kada ku riki rantsarantsanku wani abin yaudara tsakaninku fatazilla qadamun ba'da thubutiha sai digadigai ko diddige ya zame bayan da ya kafu bayan ya tabbata ya tsaye wata zuqu su'a bima sadattum an sabilillah kuma ku dandane mummunan sakamako saboda katangewa ko karewa da kuka yi daga bin tafarkin Allah wala kum azabun azim kuma kuna da azaba mai girma wala tashtaru bi ahadillahi thamanan qalila kuma kada ku sayi wato kada ku sayar da alkawarin Allah da wani dan kudi kankani innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun kadai abinda yake wajen ubangiji na sakamako shine mafi alkhairi gare ku idan kun kasance kuna sani ma inda kum yanfadu abinda ke tare da ku zai kare kuma inda Allah ba abinda ke tare da Allah shine mai wanzuwa wala najziyan alladhina sabaru ajrahum kuma lalle tabbaci hakika za mu sakan kama waɗanda suka yi hakuri da ladan su bi ahsana ma suka yi hakuri da ladan su bi ahsana ma kanu ya'malun da mafi kyan abinda suka kasance bi ahsani ma kanu ya'malun da mafi kyan abinda suka kasance suna aikatawa wato ubangiji yana kara karfafa batun kiyaye alkawari da kiyaye yarjejeniya da za ta kasance tsakanin al'umma da al'umma ko tsakanin mutum da mutum bayan ubangiji a baya ya ce tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min umma sai kuma anan ya kawo shi da sigar hani can ya kashi da sigar labari kuna rikon rantsaran tsanku wata yaudara a tsakaninku don kasancewar wata al'umma ta fi wata yawa nan kuma sai ya kawo shi da sigar hani dan a nuna cewa wannan abin da kuke ta sanya rantsuwa a cikin yarjejeniya ko kulla wani sharadi ko wata mu'amala dan ta zama wani kadar ku ne na yaudara wannan abu Allah ya hana shi sai ya kawo hanin karara yace wala tattabizu aymanakum kada ku rikiran tsaran tsanku dakhala bainakum wata yaudara a tsakaninku wato a can labari a tsigan labari aka bayar da shi duk da an nuna cewa abu ne mara kyau to amma nan dan a ƙara ƙarfafa a hana abin sai aka kawo shi a tsigar hani karara aka ce kada ku yi haka fatazilla qadamun ba'da thubutiha sai diddige ya zame bayan kafuwarsa bayan tsayuwarsa kyan wato anan abinda Allah ta'ala yake gaya musu yana gaya musu cewa bayan kun bawa annabi sallallahu alaihi wasallam alkawarin kun yarjejeniya da shi bisa musulunci kun karba addinin musulunci da gaske cewa za ku yi addinin musulunci ba ja da baya to kada ku warware wannan kada wani abu ya sa ku warware wannan sai ku zamo kamar mutumin da yake tafiya kyam akan digadigansa a tsaye a kafe sai santsi ya kwashe shi sai wani abu ya kwashe shi nan da nan sai ya sha kasa babu shakka wanda duk haka ta faru gare shi zai ya shiga ya samu kansa cikin matsala domin wannan faduwar lalle zai ji zafin ta wata kila ma ta yi sanadiyar kakkarewarsa wata kila ma ta yi sanadiyar gurguncewarsa wata kila wannan faduwar ta yi sanadiyar halakar sa ma gaba daya saboda aka kwatanta mutumin da zai bada alkawari da rantsuwar Allah sannan ya karya kamar mutumin da yake tafiya bisa digadigansa wani abu ya kwashe shi ya zame wato daga salama ne zuwa halaka daga wato kubuta ne najat ne zuwa ga shiga cikin halaka Allah ta'ala ya kiyashe mu ubangiji ya gaya musu kada ku yi haka wata zuku su'a ku dandani mummunan sakamako maimakon da kuna dandanar gardi da za'i na imani ku zo kuna dandanar kuma mummunan sakamakon abin da kuka yi bima sadantum an sabilillah saboda katange wanda kuka yi gabarin bin tafarkin Allah wato sadantum an sabilillah abinda ake nufi a nan shine yayin da kuka ce kun musulunta ko a karba addinin musulunci kuna yi kuma daga baya kuka ja da baya kuka bar addinin musulunci wanda zai sare ma wasu gwiwa wanda yake son shiga musulunci sai ce kai da musulunci na alkhairi ne da wanda ba su fito ba to ka tunda kuka ga sun fito ya nuna cewa ba alkhairi bane kuma mun fasa shiga kaga wannan abin da kuka ya zama sabbin sabilillah kun hana wasu shiga musulunci ko kuma da ɗabi'unku da halayenku wato ku zo a matsayinku na musulmi ana ganin ku ko musulmi ne ku yi rantsuwa da Allah akan abu kuma daga baya a gane cewa ba gaskiya bane a gane cewa ƙarya ne idan ya zama na ɗabi'ar ku haka take to sai ta sa wanda ba musulmi ba su dena sha'awar musulunci tunda suna ga ku musulmi ku karan kanku ga yadda kuke da a ce addinin nan naku mai kyau ne ai da ya gyara to kun ga kun halayyar ku ta zama saddu da sabilillah shi yasa yake cewa shi musulmi duk inda yake mai kira da zuwa ga Allah ko da yake kira zuwa ga Allah da ilimin sa da basirar sa da Allah ta'ala ya bashi da karfin hujja ko yake kira zuwa ga Allah da halayensa to idan ya zama da halayensa ba masu kyau bane to halayensa kuma za su rika tanfirun nas an sabilillah za su rika korar mutane daga hanyar Allah to shi yasa ubangiji yake gaya musu kada su rika sa Allah cikin lamari sannan suna karyawa a matsayin su na musulmi su bata addini suna su bata musuluncin suna su sa mutane su rika gujewa musulunci shi yasa wasu suke cewa a yau a halin da ake ciki yanzu musulunci shi yake yada kansa ba musulmi bane suke yada shi saboda da dama daga cikin musulmin sun yi nesa da karantarwa musulunci inda su za a kalla da ɗabi'unsu da halayensu da nagartarsu a shiga musulunci to da yawa mutane ba su shiga ba to amma sai zo musulunci yana samun karɓuwa saboda shi karan kansa addini ne da yake ɗauke da sinadarin yaɗa kansa ko da duk mutane za su watsar musulmi za su watsar da karantar da shi to shi yana da wannan sinadarin da shi karan kansa zai iya tafiya da kansa yasa da zarar wanda ba musulmi ba aka bashi littafin da suke bayanin musulunci ya karanta sai kaga cewa ya sha'awar musulunci duk da cewa zai ga yadda musulmi suke sauraka mutum zai iya da'awa zuwa ga Allah da maganar sa da hujjar sa da ilimin sa da basirar sa zai kuma iya da'awa zuwa ga Allah da dabi'un sa da halayen sa na kwarai sannan zai iya katange mutane daga shiga musulunci ta hanyar halaye da dabi'u marasa kyau wata zuku su'a bima sadattum an sabilillah ku dandane mummunan sakamako saboda katangewar da kuka yi da mutane daga bin tafarkin Allah cewa lakum azabun azim sannan kuna da wata azaba wacce ke mai girma wato azaba ce wacce ba kankanuwa ba Allah ya kiyaye mu sannan ubangiji ta'ala ya ci gaba da wato karfafa wannan lamari na cewa a tsaya a rike gaskiya a rike musulunci da kyau kada wani abu na duniya ya kwashi mutum dan da zai zubar da musulunci ya kama wani abu wanda yake na tarkacen duniya ne ba mai wanzuwa bane cewa la tasharu bi ahdillahi samanan qalila kada ku sayar da alkawarin Allah shine abin da ku dauka na musuluncin nan kada ku sayar da shi da wani dan farashi gangani anan qalilan anan kamar da muka faɗa a jiya sai face kashi fa ba wai ana nufin cewa ka sayar da musulunci da farashi mai yawa ba babu wani farashi mai yawa muqabilul islam dukkan wani farashi kankani ne idan dai har magana ce ta musulunci farashin kadan ne babu wani farashi wanda zaka ce gashi nan wannan mai yawa ne ya cancanci ka saki Allah ka saki manzon Allah ka saki littafin Allah saboda wannan farashi duk wani farashi duniya za a baka gaba daya abin da yake cikin ta kankani ce a gurin Allah ba komai bace Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce law kanat ad-dunya tusawi 'inda Allah janaha ba'udha ma saqa al-kafir minha sharbatan ma da duniya a gurin Allah zaka samu martaba da daraja ta fiffiken sauro tana da martaba da daraja ta darajar da fiffiken sauro yake da ita Annabi yace ma saqa al-kafir minha sharbatan ma da Allah bai ba wa kafiri makwarwar ruwa daya ya sha ba da sai hana shi amma sai ba shi duniya saboda a gurin shi ba komai bace kamar yadda yazo a cikin hadisi Abdullah Abbas a cikin Musnad da Rabballahu ibn Adam masalan min mat'amihi wa in qazzahu wa ballahu falyanzur ila ma yasir Nabi yace an yi wa dan Adam misalin duniya da abincin da yake ci ya duba abincin da yake ci da yadda ya kyautata abincin ya sa masa gishiri ya sa masa kayan kanshi bayan ya ci in ya je fitar da shi me yake zama yana zama wani abin kankami shi karan kansa kankamin sa yake balle wani to haka duniya take da yadda ta kai ga kawa da baka sha'awa to karshen ta ba wani abu bane a gurin Allah ba ta da wata daraja a gurin Allah shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wasu sun fito da mushan abuya sun jefar da ita Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce hal tarawna hadhihi shata hawadan ala ahliha qalu na'am qala lad dunya ahwanu ala Allah min hadhihi ala ahli Annabi ya ce kun ga wannan bishi wannan dabbar mushan dabbar da ƴan uwanta suka muta masu ita suka zubar da ita kuna kun kohinci cewa ba ta da wani daraja a gurin masu ita sahabbai suka ce mun fahimta dan tana daraja ba su ya jawo ta giri su jefar da ita cikin shara ba sai Annabi ya ce to la dunya ahwanu ala Allah min hadhihi ala ahli ce to duniya ta fi wulakantuwa a gurin Allah saboda yadda wannan mushan akuyar take wulakantacciya a gurin masu ita saboda ko me za a baka a duniya saboda kalilan duk ya kadan ci saboda kalmar kalilan anan dan a nuna maka cewa saban din kalil in dai ana maganar musulunci in dai ana maganar lahira in dai ana maganar aljanna to ko me za a baka saban ne kalil ba kamar yadda wani irin masu karatun mutuwa an yi mutuwa a Masar akan nemi babban malami ko malami makarantar Qur'ani ya zo karanta ayoyi a gurin zaman makoki to gurgurdan yadda mutum ya kai ga matsayi ko wadata ko wani isa gurgurdan irin mai karatun da za a gayyato masa saboda haka wani za a gayyato masa da dan karamin alaraba wani kuma sai gangara ba wani yadda mutun ya isa saboda duk rubu'i da za a karanta akwai farashin sa to kuma gurgurdan mai karatun gurgurdan yadda za a biya wannan farashi idan local mai karatu ne to farashin zai zama da arha in kuma an kawo wani international to farashin zai zama da tsada to wasu kanyi musu rasuwa su kawo wani wanda zai karatu aka ya faɗi farashi suka ce a su kaza za su biya sai ya ce a ai Allah ya ce wala tasharu bi ayati samanan qalila to aka ku biya dan kudi kadan akan ayoyi na Allah ya ce a biya da yawa kaga wannan daukan ayar Allah ne aje ta ba mahallinta ba me za a bashi ya zama samanan kaseeran bi muqabil ayati Allah indai ana maganar ayoyin Allah ne akwai wani abin da za a bashi ya zama kaseeran ya bada ayoyin Allah a matsayin wannan kaga wannan amfani da ayoyi ne da bai dace ba kamar wadanda za su zo su buɗe gurin aski sai a rubuta wujuhun yawma idin na'ima kasan na'ima mai laushi mai ni'ima wato guri ne da ka zo za a kwalkwale maka fuskar ka kakal kamar belu fuskar ka wata yi tattalin kamar an abin nan to kaga wannan ake ayar Allah ne ba mahallinta ba saboda ka ko mene ne za a baka fi muqabil al-islam a ce gashi a madadin musulunci to samanan kalilan Allah ce kada ku sayar da ayoyin Allah a tarku sayar da alkawarin Allah da kan kuɗi kaɗan wato kada abinda Qurayshawa suke roƙonku da shi na cewa su ne suka fi yawan dukiya su suka fi yawan ƴaƴa kada wanda ya roƙe ku ya sa ku bar musulunci saboda dukiyarsu ko saboda yawansu inna ma indallahi huwa khairul lakum kadai abinda yake wurin Ubangiji abinda Allah ta'ala ya tanadar muku a ranar gobe kiyama na sakamako shine ya bi muku alkhairi shine alkhairi gare ku ba wannan duniyar ba in kuntum ta'lamuna in har kun san da haka sannan yake ma indakum yanfa'u abinda duk kuke tare da shi anan zai kare ko nawa kuka tara nan za ku tuku bashi ba wanda zai tafi lahira da dukiyarsa ko menene in zai mallaki duniyar nan da zarar ya mutu shikenan dukiyar ta zama ta wasu daban kamar da annabi yake cewa yaqulu ka adam mali fa hal laka min malika illa ma akalta fa aflayta illa ma akalta illa ma aw tasaddaqta fa amdayta aw labista fa aflayta kan adam yana kullu yana ta cika baki ina dukiyata Allah ya ce kana da wani abu a cikin dukiyarka banda wanda zaka ci ya rube ki ya zama turoso ko kuma abinda zaka sa tayar sitirar da zaka yi ita ma ta mutu ko wanda zaka bada sadaka wanda wannan shine zai zarci shine zaka tare shi can gaba ka samu saboda haka duk abinda kake da shi anan zaka bar shi amma abinda yake gurin Allah to baya karewa ni'ima da Ubangiji ta'ala ya yi wa mu'minai tanadinta ni'ima ce da ba ta yankewa inna hadha la rizquna ma lahu min nafat laji to wannan shine arzikin wanda baya karewa wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada yana kuma bushara ga mu'minai wadanda suke ayyuka na kwarai cewa suna da wani sakamako wanda yake mai kyau kuma za su zauna cikin sa har abada makithina fiha abada za su zauna a ciki har abada fa amma allazina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majzuz wani ce wadanda suka samu rabauta a nan duniya to suna da aljanna a lahira in sun shige ta za su zauna a cikin ta har abada za su yi zaman dindindin ma damat as-samawati wal ardu matukar sabai da kasai sun wanzu illa ma sha'a rabbuk sai abinda ubangijin ka yi so sai ya ce afa an ghayra maktub kyauta ce wacce ba mai yankewa ba saboda sakamako na Ubangiji ba ya yake ba amma duk abin da zaka samu anan to zaka same shi anan kuma anan zaka bashi shi yasa yake ga musu cewa to abinda duk za a ba ku kadan ne tunda karewa zai ma indakum yanfat wa ma inda Allah ba abinda kuma yake gurin Allah wannan shine yake wanzuwa sai yace wala najzi annal ladina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu sai wani ya sake dana ta musu su dau maganar da girma lalle tabbaci hakika wadanda suka yi hakuri suka jure ba su rudu da abinda ake nuna musu na duniya ba ko na dukiya su saki alkawarin da suka yi ko su saki addinin su wannan bai rude su ba suka fi karfin zuciyarsu da shine as-sabr din as-sabr ala shahawat mutum yayi hakuri ya danna zuciyarsa ya hana bin zuciyarsa abinda take so to wanda suka yi irin wannan hakuri da duriya za mu ba su sakamakon su bi ahsani ma kanu ya'malu da mafi kyan abinda suka kasance suna aikatawa shine za a yi musu sakamakon da ba shi da iyaka kama alda kama inda yake cewa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab za a ba ma waɗanda suke masu hakuri ladan su ba tare da lissafi ba to kaga wannan sama da abinda su suka yi lilladheena ahsanu alhusna wa ziyada wanda duk suka yi abu mai kyau ana to sakamakon su zai zama mafi kyau shine husna din su ahsanu amma sakamakon su zai zama alhusna alhusna af'alu tabdil lana na alhasana alhusna za a ba su sakamako mafi kyau wa ziyada har ma da ƙari Allah ya ce bi ahsani ma kanu ya'malu sannan ya ce man amila salihan
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min wato ubangiji sai ya kara buda musu dan su fahimci sakamakon sakamako mafi kyan wanda ake musu tayin sa na su bar musulunci su a basu za su samu sakamako to dan kada su ji cewa ko sakamakon kawai a lahira ne amma anan za su shiga cikin tagayyara da wahala a'a ubangiji ya ga musu cewa sakamakon tun daga duniya za su fara ganin sa ba sai an je lahira ba tun daga duniya za su fara shiga ni'imar man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min wanda duk yayi aiki na kwarai namiji ne ko mace alhalin yana mu'mini fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba to lalle tabbaci hakika za mu raya shi jaddadin rayuwa wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kuma lalle tabbaci hakika za mu yi musu sakayya da mafi kyan abinda suka kasance suna aikatawa can baya ubangiji ya faɗa cewa wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun a wannan ayar sai ya faɗa da ladan aka ƙara fito da shi karara dan ka fahimce shi man amila salihan wanda duk yayi aiki na kwarai min zakarin aw unsa namiji ne ko mace man ta kunshi namiji ta kunshi mace amma shi aka ƙara fito da kalmar zakarin aw unsa dan a nuna cewa duk abin da ya shafi ibada duk abin da ya shafi kusantuwar mutum zuwa ga Allah da mace da namiji ɗaya suke sai inda shari'a ta bambanta su in ba shari'a ce ta ce ga abin da namiji zai yi banda mace ko ga abin da mace za ta yi banda namiji to al'asulu shine duk abin da aka ce namiji yayi a shari'a zai samu lada to ita ma mace in tayi wannan za ta samu lada sai dai in shari'a ce tayi to gaciya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-rijalu shaqaiqu nisa'u shaqaiqu ar-rijal mata yan uwa suke ga maza anan ba wai yana fadar yan uwan taka ta abin da yana nufin shaqaiqu ar-rijal fil din fil ibada fil qurba wajen kusantuwa zuwa ga Allah wajen ibada wajen addini da mace da namiji duk ɗaya suke to shi yasa ana duddin cewa kalmar man a larabci tufidul umum tashmalu bi umumiha ar-rijala wan nisa ta kunshi mazan ta kunshi matan to amma sai aka kara fito da maganar mace da namiji karara kamar yadda Allah yake cewa fastajaba lahum rabbuhum anni la udiu amala 'amilin minkum min dhakari aw untha ba'dhum min ba'd wai ke da yin haka dan ya kara nuna mana cewa duk da ahalitta a tabi'ata halitta suna da bambanci to amma a wajen ibada a wajen kusanci ga Allah duk suna da musawati sai idan musulunci ne ya bambance sai idan nassi ne ya bambance wa huwa mu'min alhalin yana mu'min anan ana gaya mana cewa abinda mutum zai ya samu wannan sakamako gwaggwaban sakamako da ubangiji ya alkawarinsa shine ya kasance yayi aiki na kwarai aiki na kwarai mutum ba zai yi aiki ya zama aiki na kwarai ba sai aikin nan ya cika wasu sharuɗa kamar haka na farko aikin nan ya zama da ikhlasi aka yi shi wato kai shi dan Allah baka yi shi dan wani ba sannan na biyu ya zama da ya dace da shari'a sannan ba kowa ne zai yi aiki a karɓa ba ko min kansa a zahiri sai wanda yake mu'min wannan sharadi ne asasi sharadi ne mai zaman kansa cewa duk yadda aiki ya kai ga kyau idan wanda ya yi shi ba mu'mini bane to wannan kada ya ce kada a ce yana da wani sakamako a can lahira kuma kiji zai iya bashi sakamakonsa a nan ya bashi duniya ya bashi lafiya ya bashi mulki ya bashi wadata to wannan ana biyan sa abin da yayi kamar yadda yazo a cikin hadisi hadisi a cikin sahih muslim ma iki sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha la yadhlimu almu'mina hasana Allah baya zalintar mu'mini wani aiki da yayi mai kyau yuqabaha fi dunya wa yusabu alaiha fi al-akhirah Allah zai bashi ladan sa a nan duniya kuma a lahira ba a bashi lada wa ammal kafir amma wanda yake kafiri fayut'amu bihasanatihi fid dunya in yayi kyakkyawan abu a duniya sai a bashi abincin da zai ci a bashi ruwan da zai sha a bashi sitirar da zai sa a bashi gidan da zai zauna motar da zai hau a bashi mulki a bashi dai kayan fantamawa da rakashewa a duniya wannan biyan an biya shi idza afta ila al-akhirati lam takun lahu hasanatun yufa biha khaira idan aka je lahira to ba kare gun da mu baya ba tun cewa yana bin Allah bashi domin ba shi da wata hasana dukkan hasanarsa ya cinye ta anan ya cinye dukkan ladansa anan to haka imani sharadi ne asasi sai da imani Allah ta'ala yake karbar aikin bawa shi yasa a wani gurin yake cewa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa sai ya ce wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira wanda duk yayi aiki na kwarai wan ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wanda yayi aiki na kwarai namiji ne ko mace sai ya ce wa huwa mu'min alhalin yana mu'min cito waɗannan su ne suke shiga aljanna ko za a zalunce su daidai da fincinin dabinun ba a wani gurin Allah ta'ala yake cewa man arada al-akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wanda yayi ni fi lahira yayi aikin neman lahira sai ya ce wa huwa mu'min alhali yana mu'mini waman ya'mal min as-salihati waman ya'mal min as-salihati fala yakhafu dhulman wala hadma haka ayoyi da yawa wanda suke nuna cewa sharadin kai aiki a karba sai ka zama mu'mini sai ka yarda akwai Allah shi kadai za a bautawa sai ka bar bautawa san zuciyarka ka bauta Allah shi kadai wannan sharadi ne asasi shi yasa aikin kafirai ubangiji ta'ala yake cewa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura a wani guri ya sifanta a'malu karamadin biqiya karamadin kasarabin biqiya ko karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif wani ya tarka sifanta ayyukan kafirai cewa kamar kawalwalliya ce kawalwalliya da zaka hango ta daga nesa kana san ruwa ne sai ka zo ka ga babu komai to haka aikin kafiri yake da yanda lokacin da Nana Aisha ta tuno Abdullah bin Zud'an Abdullahi bin Jud'a ɗaya ne daga cikin masu wadata masu kuɗi a lokacin jahiliya kuma sannan mutum ne mai karamci kullun gidansa kofar gidansa cike yake da mutane waɗanda suke zuwa neman abinci manya-manyan tukwane ake da su a kofar gidansa na dafa abinci saboda miskinai da baki da marayu da matafiya saboda haka gidansa ba kama ba ta yankewa kullun kabaki manya-manya an ce tukun yadda ake girki a gidansa sai mutum ya shiga ta rufe shi gaba daya saboda girmanta sai wata rana a Aisha radiyallahu anha suna tare da manzo Allah sai ta tuno shi ta tuno irin alkhairin sa sai take cewa Rasulullahi Abdullahi bin Jud'a ga yadda yake yana kaza yana kaza yana kaza wannan zai amfane shi hal yanfa'uhu yawm alqiyama ga shi har ya mutu abin da yake yi kenan da dukiyar sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din ce babu wata rana ɗaya da ya taɓa buɗar bakin sa yace ya ubangiji ka gafarta min kurakurai na ranar sakamako to bai imani da ranar sakamako ba bai imani da lahira ba saboda haka wannan aikin da yayi duk yayi a banza ubangiji ya bashi ɗaukaka ya bashi shuhura ana yabansa ya bashi dukiya wanda duk sakamakon sa ne a nan duniya shi yasa ubangiji ta'ala ya sa sharadi yace wa huwa mu'min sai ce fala nuhyi yannahu hayatan tayyiba wannan shine sakamakon zamu yi masa zamu raya shi rayuwa wacce take mai dadi wacce ce rayuwa mai dadi wasu suka ce ana nufin rayuwar lahira wannan magana tana da rauni saboda gaba Allah ya ce wala najziyannahum ajrahum kaga magana biyu ce kenan akwai fala nuhyi yannahu hayatan tayyibatan wannan rayuwa ce mai dadi sai kuma wani sakamako fiye da aikinsa wanda shi ne da lahira saboda haka ba magana ɗaya ba ce magana biyu ce saboda haka fala nuhyi annahu hayatan tayyibatan mecece wasu suka ce ana nufin arrizqul halal Allah zai bashi arziki na halal wasu suka ce ana nufin alqana'a Allah zai bashi wadatar zuci suka ce ana nufin sa'ada zai samu kwanciyar hankali ya samu jin daɗi ba zai samu wato damuwa ba wasu suka ce ana nufin ibada to dukkan waɗannan abubuwa za su shiga cikin alhayatu tayyiba za su shiga cikin ma'anar alhayatu tayyiba domin alhayatu tayyiba ana nufin rayuwa wacce take cike da kwanciyar hankali rayuwar da ba tashin hankali ba damuwa ba kunci a cikinta wannan kuma babu mai samun ta sai mumini da imaninsa zai samu al'amu zai samu kwanciyar hankali zai samu nutsuwar zuciya ba zai rika daga hankalinsa ba akan abin da bai kai bai taka kara ya karya ba kullun zaka same shi yana walwala yana farin ciki koda ko ba shi da komai ba dan komai ba saboda imaninsa ayyul fariqain ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun ta alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulm ulaika lahum al amn wa hum muhtadun haka wanda yayi imani bai gauraya imaninsa da zalunci ba shine shirka da Allah ya tsayyanta tauhidi ga Allah wannan shine yake da kwanciyar hankali shine yake da nutsuwa shi yasa ibnu taymiya kamar da ibnu qayyim yake cewa naji ibnu taymiya yana cewa inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah a duniyar nan akwai wata aljanna wanda duk bai samu kansa a cikin ta ba to ya fidda tsammanin zai samu ta lahira ita ce wannan aljanna ta imani ka ji kai mu'mini ne kai imani da Allah kai imani da abin da ya riga yanka ya baka abin da duk ya baka shine rabanka abin da ka rasa ba naka bane ya zama na zuciyarka kullun abu da take to wanda bai samu irin wannan inshirahus sadr ba zuciyarsa ba ta zama a yalwace ba yana jin kunci kullun to alama ce da take nuna zafin imani raunin imani a tare da shi mu duba ba aiki sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin Abdullahi dan Umar hadisi ne cikin sahih Muslim yake cewa qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata yace wanda duk ya karɓi musulunci ya zama musulunci ne addinin sa wanda ya samu rabo ya rabo ya zama musulunci ne addinin sa wa ruzika kafafan aka bashi cin abinda zai ci ce da iyali ubangiji ya azurta shi ya bashi abinda zai ci ce iyali ba wai ya bashi wata dukiya bace ta zo a gani ko a nuna shi a ce a'a yana da rufin asiri zai ci ya sha ya koshi iyalin sa su ci suna koshi wa qanna'ahu Allahu bima ata kuma Allah ya sa masa qana'a ya sa maka gamsuwa da wadatar zuci da abinda Allah ya bashi annabi yace to wannan ya rabu wato wannan ya samu rabo shi yasa a wani hadisi da Tirmidhi ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man asbaha aminan fi sirbi indahu mu'afan fi jasadi indahu qutu yawmihi fa ka'annama hidat lahu ad-dunya bi hadafirha manzo Allah yake cewa wanda duk yawaye gari gidan yana kwance zana zauna lafiya a gidansa sannan ba shi wasu cututtuka duk wasu da ba sa damun shi wato mu'afan fi jasadi sannan yana da abinda zai ci a ranar zalati fa ka'annama hidat lahu ad-dunya bi hadafirha kamar an tattaro masa duniya ne da kwanta da kwarkwatar da duka an bashi to ma sai Allah ya sa masa kana'a to wannan kana'a da Allah zai sa wa mutum ba za ta samu sai da imani shi yasa bayan Allah na kwarai suka kasance kullun cikin jin dadi da wasu masu sarauta masu mulki ba ta cikin sa har ma ɗayan su yake cewa shine Ibrahim ibn Adham yake cewa law ya'lamu al-muluku ma nahnu fihi lajaladuna alayhi bisiyaq da masu mulki sun san ni'imar da muke ciki da sun yi rigimar kwatarta daga wajen mu koda da karfin tone da sun yi amfani da karfi wajen su kwace mana ni'imar kuma ba sani ba bal wani lokaci Ibn Taymiyyah yake cewa inni la tamurru bi sa aqulu fiha inni la tamurru bi sa aqulu fiha in kana ahlul jannati fi hadha an-na'im innahum wallahi la fi na'im sai nakan samu kaina a wasu lokuta saboda ni'imar da jin dadi da nutsuwa da nake ji a tare da ni nakan ce wallahi in har ɗan aljanna ma haka suke ji to ba shakka ni'imar da suke ciki ba ta dabbaci to wannan ba kowa ke samun ta ba sai mu ne ka duba Ibn Taymiyyah da irin gwagwarmayar da ya ta fama da ita a rayuwarsa da makiya ta ko'ina ta sama ta ƙasa ta ko'ina fito masa suke yi kullum cikin kai masa hari ake yi kullum cikin kai masa farmaki ake yi an hada shi sakat saboda faɗar gaskiya da yake yi ba masu mulki ba ba malamai ba ba masu kuɗi ba kowa da kowa ya sako shi a gaba a ƙarshen rayuwarsa a kurkuku ya gama ta a rayuwarsa sau bakwai ana ɗaure shi a shigar da shi da an shigar da shi a yi ta ibada da an fito da shi ta da'awa ba a zaɗi kama shi ta ibada da an zaɗi fito da shi ta da'awa to shi ne yake cewa wata rana yana an rufe shi yana cikin abin nan kaso yake cewa Ibn al-Qayyim yake cewa da zan bawa makiyana gwargwadon wannan ɗakin da nake ciki da wato na zinari ba su shi to da ban biya su abinda suka yi min ba na gata to sa'ana anan wata gata suka yi yake cewa ma za a yi suna wa azahibi yace inna jannati wa bustani fi sadri anna rahtu fa hiya mali la tufariquni yace me makiyana za su iya min aljannata da lambuna da gurin shakatawa ta da gurin ɗeba kewa ta shi ne kirjina ya ce duk inda na je yana tare da ni wannan aljanna tawa tana tare da ni jin dadin tawa yana tare da ni shi ba inda za su yi da ni ce inna hafsi qad wa qatli shaha wa nafi siyaha ya ce in suka tsare ni na samu lokacin da zan kaɗaita da ubangiji na ni ta bauta kaga sun taimake ni in suka kashe ni na yi shahada fi sabilillah in suka kore ni to na yi siyaha fasihu fil ardi sai ta kun bude ido in ga duniya kuma sauraka me za su iya yi sai sa lokacin da aka shigo da shi wata rana kala cikin kurkuku ya duba ya ga ginin an dogon gini da aka yi sai ya daga kai yake ta faduri ba bainahum bisu lahu babu batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibali al'azab yace wannan katangar cikin ta ni'imar take wajen kuma azabar ce saboda haka Ibn al-Qayyim yake cewa duk da kuncin rayuwa ne da kuncin ni'ima da yake ciki bal yana cikin kishiyar ni'ima ma amma ba mu taba ganin mutum wanda yake cikin walwala da fara'a kamar sa ba ko yaushe muka same shi yace wani lokaci in duniya abun ya dame mu muka ga irin tsangwama da kiyayya da ake nuna masa saboda kawai mun ce Allah Allah ne ubangiji mun ce ai tauhidi mun ce ai sunna amma dan bid'a sun sako mu gaba yace sai mu je wato zukata mu a nunkushe saboda bacin rai yace da mun je mun zauna gaban sa yayi mana wasu maganganu sai mu dawo ga sharhi sujud
Allah
da zukata mu sun yi wadai sun bude to wannan ita ce abinnan hayatu tayyiba da ubangiji yace zai ba mu'mini mu'mini suna samun wannan a duk lokacin da kasance imani da suke tare da shi imani ne na gaskiya fala nuhiyatahu hayatan tayyiba sabanin waɗanda suka zama akasin haka babu imani balle aiki na kwarai waɗanda za su shiga cikin rayuwa ta matsayi wani arada an zikiri fa inda lahu ma'ishatan danka ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى حقا بجدي يتي واند يكرود كي قبل وحي سنة القرآن لسنة ودري بس فإن له معيشة ضنكا yana da rayuwa ta kunci yana da rayuwa ta kunci anan kuma a ranar lahira a tashe shi makaho ya rika mita dan me aka tashe ni makaho bayan da ina gani dan me ya ubangiji yanzu na gani ni makaho kuma gashi a gari na kowa a duniya na kowa gani kazalika atta ayatuna haka ayoyin mu suka zo maka fa nasita haka kai buris ka wakar da su to haka za a watsar da kai yau to ubangiji to haka dukkan wani wanda ya wuce iyaka bai yi imani da ayoyin ubangijinsa ba haka zai ga sakamakon kuma wala azabul akhirati ashadu wa abqa azabar da za a yi masa ta lahira sai ta fi wannan tsanani sai ta fi wannan dadewa sai ta fi wannan mutuwa Allah ka kiyaye mu abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi